يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروتكا تهتهويبا كودمها تنبياني كيدا كودمها تنبياني كيدا.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da su balheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau aka cika shekaru 5 da kwana 5 da sace ƴan matan Tibok 276 da har yanzu ba san inda saura 112 suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da kuma kungiyar Boko Haram din da ta sace su take ciki gaba da riƙe Liya Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren garin Dabci ɗaya tilo bayan sakin sauran ɗalibai sama da 100 da aka sace su tare. Ranar cika shekaru 5 da sace ƴan matan Tibok din, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana bakin cikin gaza ceto ƴan matan tare da sake yin alƙawarin ceto su. A cikin hirarsu da wakilinmu Umma Faruk Musa, kakakin fada shugaban ƙasar Garba Shehu, ya bayyana cewa
hakika sako ne ga iyaye da al'umman Tibok da al'umman Najeriya gabaki daya da shugaban Muhammadu Buhari na taya su juyayi da bakin ciki akan cewa yau shekara 5 waɗannan ƴan mata da ake fata za a dawo da su sake ci gaba da rayuwarsu da iyayensu da ƴan uwansu har yanzu Allah bai sa a dawo da su gaba ɗaya, duk da cewa Allah ya bada nasara hakan wasu da suka tsere da kansu daga ciki da kuma gudunmuwa da gwamnati ta bayar na karɓo wasu daga cikinsu wanda za a ce kusan fiye da rabi Allah ya dawo da su suna nan suna ci gaba da rayuwarsu musamman wajen gina ilimi da aka so a tafiye masu shi. Sakon shugaban Muhammadu Buhari shi ne kada a samu karayar zuciya, shi kan ba zai haƙura ba zuciyarsa tana kan wannan abu kuma duk abin da gwamnati a ƙarƙashinsa za ta yi don dawo da su waɗannan ƴan mata na Tibok. Ta ita Liya Sharifu wannan yarinya kwaya ɗai tal ta ƴan makaranta da Allah ya dawo da sauran ita ba ta dawo ba. Ana samun labari mai ƙarfafa gwiwa cewa waɗanda suke shiga tsakanin mu gwamnati da su waɗanda suke da ita suna nuna cewa sun amince ko kuma suna son su dawo da ita, su suna nuna damuwa akan tsananin tsaro da irin matakai na soja wannan yanki na arewa maso gabas ko sun dawo da ita za su iya zama ko su koma lafiya. Waɗannan abubuwa da ake kokari a warware su cikin nufin ubangiji ita gwamnati tarayya ba saki ko a wata ƙasa ce makociya ma a je a danka ta ga su a dawo mata da ita ba. Saboda haka a takaice dai abin da nake so in ce gwamnatin Najeriya ba ta kura ba, ba ta fasa ba, kuma Allah ya daidai aka ce ceto wasu daga ciki a baya can waɗanda suka rage cikin nufin ubangiji da kokari da ake maslaha da fafatawa da ake tafiyin daga za a dawo da sauran.
Amma abun damuwa shi ne duk da irin wannan fafutukar da kwazo da shugaba Buhari ke yi da kuma alƙawari da ƙarfin gwiwa da yake baiwa al'ummar da abun ya shafa kai tsaye, har yanzu wasu suna ta nuna damuwa su cewa sun gaji da hatara sa ba su ga kabu ba. Wane ƙarfin gwiwa ko wani abu sabo shugaba Buhari yake da sako gare irin wannan mutane?
To mu dai abin da muke so mu ce shi ne alhamdulillahi a ɓangaren gwamnati mun ga musu da kyakkyawar ɗabi'a da kuma kyakkyawar hali da al'ummar Tibok ke nunawa akan wannan mummunan lamari da ya same su da kuma ba su haƙura ko su ce a'a an gaza ba. Tunda kaga ko wannan zaɓe da aka yi na watan 2 a wannan shekarar da shugaban ƙasa al'ummar Tibok Buhari suka yi da, saboda haka wannan yana da tasiri. Wayanda suke fice suna cewa a'a ba a yi komai ba, ba a iya ba, ashe a cikinsu ba akwai har ɗan takarar shugaban ƙasa a cikinsu ba, kuma suka je suka gabatar da kansu jama'a ce ba ta son su. Saboda haka mun san cewa akwai masu maƙalewa ko su ɗafe akan wannan batun don buƙatar siyasa, don buƙatar abin duniya da ƙasashen duniya da yawa akwai masu son su aiko da abu ma na gudunmuwa kuɗi ko da haka akwai buƙata iri da yawa mutane. Amma dai wanda abin ya dame shi, wanda yake da kishin abu, wanda ya san ciwon rasa ɗa ko ƴa a wannan hali da ake ciki, muna jaddada musu cewa shugaban Muhammadu Buhari yana tare da su.
Na kuma hira da Hajiya Aisha Yusuf, ɗaya daga cikin jigajigan fafatukar ceto ƴan matan ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a taƙaice, ga abin da take cewa.
Yanzu an yi shekara 5 da sace ƴan matan Tibok, a kuma a ranar 30 ga watan nan, watan Afrilu, za mu yi shekara, mu ma shekara 5 da sai da aka yi kwana 15 da ɗauki 'yan matan Chibok kafin aka fito aka yi zanga-zanga zuwa na National Assembly. Zama a nan a kan social media aka yi ta rika a maganganu dai a da sauransu. Amma haɗa jama'a da fitowa sai ran 30 ga watan Afrilu muka fito. Mun ji bayani daga shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa ya fito ya yi bayani ya ce zai yi yadda ya kamata ya fito da su. Amma babban abin shi ne, ai, game da abin da shugaban ƙasan ya faɗa, kusan abin da ya faɗa fara kenan da aka yi shekara 4 da ɗauki 'yan matan Chibok. Amma mu muka ce abin mamaki a ce wai shi shugaban ƙasa yana uba yana kaka. Ya san kuma ciwon ɗa. Ya san kuma ciwon rashin ɗa. Bai iya samu ya kira iyayen 'yan matan Chibok ɗin su 111,112 da har yanzu suna nan hannun su 'yan Boko Haram. Ya kira su ya zaunar da su ya musu jawabi. Ya musu magana mai daɗi. Ya ba su haƙuri. Ya gaya musu duk abubuwan da gwamnati nan take yi. Ga yadda za a fito zuwa wallahi gaba ɗaya babu. Babu wani ɗan gwamnati ko wani abin da yake ya same su. Babu wanda ya magana da su sun fi shekara 2 da wani abu ba mai ce musu uku ba mai ce musu ƙala. Kawai an ƙyale su kawai suna cikin wahala a 'ya'yansu da aka ɗauke. Shin wai shugabannin nan da muke da su in ga 'ya'yansu ne aka ɗauke za su yi haka? Dan 'ya'yan talaka ne aka ɗauke shi ne kawai ake son kawai a bar magana. Daga an yi magana sai a ce wai ai an dawo da wasu. Mun ci an dawo da 107. Abin da ya kamata gaba ɗaya mu gane cewa wani dawo da 'yan matan Chibok ba wai wani alfahari aka yi musu ba, ba wai kuma alfarma aka yi musu ba. 'Yancinsu ne na 'yan ƙasar Najeriya, gwamnatin Najeriya ta tabbatar cewa ta kula da su yadda ma ba wanda ma zai ɗauke su, kuma idan aka ɗauke su ya tabbatar cewa nan take an dawo da su. Yau ga shi shekara 5 'yan matan Chibok 112 da ita Liya Sharibu da aka ɗauka wa 'yan uwanta aka bar ta ita kadai a hannun Boko Haram, da ita Alice Ngada da take aiki gaba ɗaya da aka ɗauke su har yanzu da yawanci mutane in Najeriya da yawa dake hannun Boko Haram. Kuma gaskiya ba mu ji daɗi da wannan abun ba.
To a cikin bayanin da shi kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana iyaka kokari tare da haɗin gwiwa waɗanda suke shiga tsakanin nan domin ganin cewa bayan an ceto musamman Italiya Sharibu ya ambaci cewa in an ceto ta nan ana so a tabbatar cewa an ci gaba da kare rayuwarta da kuma danginta baki ɗaya. Shi yasa ake so ba a so a yi gaggawa a zo kuma a yi da na sani.
Turawa suka ce talk is cheap, wasu ma suka ce talk is free. Dan yawancin magana aka yi shi ko an ɗauki alƙawari za a wani abu ba a tabbatarwa an yi. Shi ne babban magana. Kawai su ce suna magana kullum su fita su ce mana ai suna kaza amma ba a gani a ƙasa. Me yasa ba zai je a samu iyayen 'yan matan nan ba a musu bayanin nan? A kawo musu abubuwa da ake ba wai an ce wai a fito wata sirrin ƙasa a faɗa jama'a. A'a, akwai abin da ake kira feedback mechanism. Muna ganin sauran ƙasashen waje abubuwan da suke yi idan an ɗauke musu wani yadda za su ga mutane ga abin da suke yi, amma nan kamar ma ba mu isa ma mu tambaye su ga mana magana ba.
Abin da ya fi ɗaure muku kai yanzu rashin ceto 'yan matan ne ko kuma rashin bayani da ita gwamnatin take ma iyayen 'ya'yan?
Gaba ɗayansu. Dan baya da za a yi a ciki yanzu iyayen fa mutuwa suke yi. Na jin kwanakin baya ɗaya daga cikin uwar wacce ake abin nan ta samu cutar stroke. Wani zai iya ce ai ko ina ana mutuwa, ai an san ko ina ana mutuwa, amma akwai kuma wani wanda ke a bakin ciki zai sa mutane hawan jini da sauransu. Iyaye suna cikin wani halin. Akwai wani interview da aka yi da wata daga cikin babur 'yan matan da aka ɗauke, Mrs. Samuel, inda take kira take kuka ga gwamnati tana cewa don Allah gwamnati ta jube su da idan rahama. Gwamnati ta duba ta san cewa su fa kamar fa matattu suke kawai suna tafiya ne. Shekara 5 ba karamin abu. Don ta so lokacin da ma aka muka yi abin da ɗinmu na makin shekara 5 na 'yan matan Chibok ɗin a hannun da aka sace su. Kasa mata ya fi da yake abin da muka yi an sa kujeru da kujeru da tebura 112 da kowane yarinya an sa sunanta hadda na Liya Sharibu aka ba ta teburinta. Aka ce uwar ta je ta zauna akan tebur ta kira ma sunan 'yarta. Wallahi kasa ta yi. Faɗuwa ta yi tana ta kuka. Ya za a ce wa mutane abu za a gaya musu ba?
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Umar Faruk Musa da kuma Tubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan